نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك مدسادوا وانا مجلسي نقوم دزامي نمجالس تفسير القرآن دمكي أتشكم وتر رمضان وانا مسلاتينا الفرقان وانا قرينا منكنو ألا كارم وانا قري سري دكاريا دا البركة يو قوم وتر رمضان to Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi musamman na kasar mu a yau 10 ga watan Ramadan hijira ta 1447 kuma 27 ga watan 2 shekara ta 2026 ta miladiya za mu tashi aya ta 7 a cikin suratu Ghafir wanda muka fara karatun ta jiya bari mu amsa abin da yazo na tambayoyin ƴan uwa. Wannan yace bayan sallama ya addu'a yace to akwai mutanen da in sun yi ruku'u sai su daga kansu sama suna kallon gabas, daidai ne yin haka? An fahimci tambayar ai ko wato in mutun yayi ruku'u sai ya daga kansa haka ya zama to yana kallon gabas, la'alla saboda suna ganin cewar tunda an umarce mu an ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, mutun ya rinka kallon al-qibla, shine suke yin wannan tunda a tsaye kamar yadda yake a mazhabar Malik zaka kalla al-qibla ne. To wannan aiki da suke yi kuskure ne, ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na yanda aka sifanta ruku'unsa. Hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, yace in yi ruku'u lam yushkhis ra'sahu baya dago kansa, wa lam yusawwibhu baya kifashi wato ya bar shi daidai labor. Kuma a cikin ruku'u ai wannan ba hali ne na khushu'i ba, yayin da mutum zaka ga ya daga kansa yana kallon alqibla ba hali ne na khushu'i ba. A cikin ruku'u ka sunkwi da kanka, bi ma'ana ba wato ba kai can kasa da shi ba, amma kamar yanda kake jin girman wato ka ji girman Allah, ka halarto cewa kana gaban Allah kana jin girmansa, ka sunkwi da kanka. Kuna ganin yanda mutane suke in sun je gaban waɗanda suke jin girma masu mulki, kamar yanda zaka ga hakimai suna yi in suna yi ma sarki magana a wani sunkwi da kai, ko daga kai a kalle shi ba a yi, haka dalika ma fadawa haka zaka ga suna yi. To idan kai ruku'u ka tuna Allah ne fa wannan, saboda haka yanda zaka ji ka sunkwi da kanka wannan hali shine na ainihin khushu'i, ba ka daga kanka ba, wanda na farko ma dai tukuna ba lafiya bane. Likitocin kashi za su gaya maka wannan hai a ce ba mai kyau ba, saboda zaka sanya nauyi, zaka sanya pressure akan spinal cord ɗinka, akan ita wannan lakar da kuma kasusuwan zaka sanya nauyi akan su, akan haraka wanda take ba ta lafiya ba. Duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na ayyukan ibada zaka ga sun dace da halin lafiyar jiki. To wannan hai'a babu ta saba sunna, kuma babu babu kiwon lafiya a cikinta, ya ma dai ishe mu kan cewa kawai ta saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka so ake kanka ya labor bai can kasa ba, ba kuma ka dago shi sama ba, ya zamanto daidai wa daida, yayi label kana kallon inda kake, inda zaka, inda kake sujada, ba ma koi ka ce zaka kasa ido akan wannan ba, amma a halin kana jin girman Allah, kan in ka halarto jin girman Allah inda idanka yake kallo a lokacin ba shine da muhimmanci ba halarto jin girman Allah cewa a gaban Allah kake ku duba fa yanda fa hay'ar sallah take kana tsaye ka je ka samu damar munajati da Allah sai ka sunkuya kana jin girman sa wannan sunkuyan kamar shiri ne na kai muntaha din kaskanci shine sujada ba ce ka tafi sujada gabaki daya ba sai ka dago tukuna ka dago daga tsagowa daga tsaye zaka zube ya zuwa ga sujada to saboda haka waɗannan hay'a in kuka kula duk hay'a ne da wato mataki mataki ne na girmama Allah jalla wa ala to dan haka sai a tsaya akan yadda aka sufanto sufar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha a cikin sahih muslim yana daga cikin hadisai da sun fi kowanne sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta sifanta tsayuwarsa da yanda yake bude karatu da yanda yake ruku'u da kuma yanda yake sujada da yanda yake zama da irin zaman da ya hana da kuma irin yadda sun sifanta yadda yake zama da kuma yanda yake fita daga cikin sallah da yin sallama wanda shine asali da malamai suka yi cewa in ma mutum ya sallama daya kamar yanda maliki kamar yanda yake a masabar malik na assalamu alaikum yayi aiki da wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha wallahu a'lam to sai wannan yace a masallati ana samun sabani tsakanin ladane da mamu wajen amfani da app ko kalanda akan samu bambanci na minti 5 kari ko ragi ko ma sama da haka duba da cibiyar falaki da mai skeli calendars wanda a apps din da na duba ba calculation method nasu ba na calculation method din su ba sai dai custom method ne al-fajr wato dagowarsa shine daraja 18 yayin da rana take daraja 18 a kasa kenan isha kuma daraja 17 da rabi to su malam su taimaka da mafita kamar yadda aka samu committee na duba wata a samu na lokacin sallah kamar Muslim World League da na Europe da sauransu wanda suke default settings a mafiya yawan azan apps ma'ana ya zama dodo da calculation method na Nigeria ko West Africa Allah ya hutar da mu eh to wannan akwai yanda ake lissafin haka din ne akwai bambanci wajen sabanin tunda abu ne wanda ake yi ba a gina shi akan duba ba akan lissafin tafiyar wata ne bi ma'ana yaya zaka gane alfujir ya keto ba wai database bane na lokutan da alfujir yake ketowa aka dauka na kamar shekara 10 saboda haka sai a ce kowace rana ga lokacin da alfujir zai fito ba haka suke yi ba dan can gaskiya abinda suke yi lissafi ne da tafiyar rana ne tafiyar rana ita ce take tabbatar da lokutan sallah yaushe alfujir yake ketowa sai a ce lokacin da rana take kasa da sassa da horizon da degree 18 ko da degree 17 da rabi to waɗanda malaman hanafiya da suke ganin cewar lokacin sallar asuba ba farkon hudowa alfijir bane sai tukuna alfijir ya gari ya haske kamar wanda suke zauna a Turkiya sun san yadda mutanen Turkiya Istanbul yanda ake sallar asuba ko sai gari ya soma wayewa sannan za a yi sallar asuba to su suna lissafin cewa a lokacin nan digiri din rana din ya dago bisa a ce yana can kasa to mu kuma jumhurin malamai malikiya da shafi'iyya da hanbaliya muna aiki da hadisin Aisha na kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba bi ghalas da sauran duhun dare saboda haka farkon hudowa alfijir shi ake nunawa dan haka lissafin lokutan sallah din za ka ga a wajen settings za a baka wani irin tsari za ka dauka to idan mutum zai dauki tsarin ya dauki za tsarin ummul qura dan tsarin ummul qura shine aka gina shi akan mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine akan mazhabar jumhur kuma yawancin hadisai akan haka shike sabanin na sauran wanda zai iya sabawa na Muslim World League ko na Egypt yakan saba da na ummul qura wajen uslubin da ake dauka to yawanci zai yi wahala idan ba yawanci zai yi wahala irin wannan a ce ga lalle yadda kowa zai yi saboda haka za ka ga lissafin kalandar jama'at Nasrul Islam ba laidai ce daidai da na Shari'a Commission na Kano ba ko na Council of Ulama na Kano, saboda irin yadda lissafin masu lissafin suke bi na ilimin falaki a bisa asalin formula da suke amfani da ita. Don ana so a ce a samar da formula guda daya a cikin irin wannan ilzami, yana da wahala a ce za a yi. Muna ganin yanda ma akan sha'anin ganin wata inda ma ake tsammanin a yi gabaki daya, dole kana samun waɗansu suna ganin su 'yan independent ne, ballantana kuma a cikin lokutan sallah. Sai dai kai tsakanin tunda ba wato duk da yake ana hukuncin shari'a, amma ba a bada ƙarfi ga wuraren da za su aiwatar da hukuncin shari'a din ba. Yanzu kamar irin wannan ai kamata a ce hukumar shari'a tace za ta fitar da wannan tsarin, kuma a lizimta a samu haɗin kan masarauta, a samu haɗin kan limamai gabaki ɗaya akan cewa ga yadda za a yi. To amma mun ga bana ma basu kalandar ba bana ta musulunci. Idan dai yana da hujja, ban an gina shi akan hujja, babu laifi, amma akwai haɗari akan kai amfani da hudowar alfijir ɗin Hanafiya don sun sa lokacin sallar asuba gari ya waye, lokacin tunan alfijir ya keto. Shi kuwa ketowar alfijir shi ne aka rataya shi da kama baki, hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Saboda haka ai amfani da lokacin sallar asuba din da yake a cikin nasu app din, wannan yana da garari. Sai dai su ma ina jin cikin Ramadan suna adjust su dawo da shi ya zamanto lokacin hudowa alfijir ne. Amma dukkan wanda yake amfani da app ko kuma kalanda, to lallai ya tsaya yayi taka tsantsan ya duba ya ga kan cewar ya bada allowance na mintuna. Kamar in bude baki ne, to ya dan ƙara 'yan mintuna kaɗan, saboda kasancewar saɓani na lokutan lissafi. In sallar asuba ne, ya kama bakinsa 'yan mintuna kaɗan kafin wannan lokacin. Shi yasa kun ga kamar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kalandar da ake ta lokutan sallah a cikin watan Ramadan, wanda sarkin ladanan masallacin Masjidin Nabawi yake yi, ba sa sa lokacin kiran sallah asuba, suna sa lokacin imsak ne kawai, minti goma sha biyar ne ko minti 20 ne kafin hudowa alfijir. Saboda haka ba za ka gama lokacin hudowa alfijir ba, kawai lokacin kama baki ne a nan wajen, don kar ma ka shiga cikin garari a yi intiyatsi da lokutan sallah. Akwai daga cikin apps ɗin wanda idan mutum ya tsaya ya bibiye shi zai ga yana da dacewa sosai da lokuta ɗin, kamar wanda yake amfani da location. Yanzu waɗansu kaga in suka tashi lissafin abinda ya sa in suka tashi lissafin za su yi lissafi ne da inda Kano take a hututun tsohon wal'arf, longitude da latitude na Kano. To longitude da latitude na Kano, ai Kano tana da girma, latitude and longitude ɗin gidan sarki yana shan bamban da latitude and longitude ɗin Hotoro al misali. Saboda haka kaga an tashi ɗauka kusan average za a ɗauka, amma akwai apps waɗanda suke amfani da actual wato live location inda kake a lokacin, kamar al-miqat yana amfani da live location. Kuma ni na gwada al-miqat lokacin faduwar rana a Jidda, lokacin da yake kusa da bakin teku, tunda Jidda ba ta da duwatsu, kuma gefen tekun Jidda yawanci babu gidaje masu tsawo a daidai airport din Jidda. Lokacin da rana ta fadi, lokacin da agogon ya nuna, lokacin nan doron rana ya ɓuya. Saboda haka irin waɗannan suna da accuracy, za ka iya dogaro a kansu. Wallahu ta'ala a'ala. Araman suna
tabbaka allazi na yahmiduna ba shi tabbaka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
الله جل وعلا يتي الذين يحملون العرش ومن حولها ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وأن سكت وكدا العرش ومن حوله وأن سكت ويد شيء يسبحون بحمد ربهم سنعين تسبيه دقوديا تأبن جدنسو ويؤمنون به كما سنعين إيماني بشي ويستغفرون للذين آمنوا سنعين من غافر جوانا دسكي إيماني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم سنعين يا أبن جدنمو كايل وچكومي وجنجن كايل وچكايل وچكومي أجنكي دئلني فاغفر للذين تابوا dan haka kai gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabilak kuma suka bi tafarkinka waqihim azabal jahim ka tsayarar da su daga azabar wuta mai ruruwa ita ce wutar jahannama wannan Allah madaukakin sarki kirari yayi makansa da kuma kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai yayin da Allah ya ambaci masu cewa wato mai jadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya cikin ayoyin Allah sai kafirai ayoyin Allah a bayyana suke na alqur'ani a bayyane yake akan gaskiyar alqur'ani haka zalika ayoyin Allah a cikin halittarsa a bayyana suke suna nuni ga kadaituwar Allah da kudura Allah saboda haka abun mamaki ne a samu waɗansu suna jayayya da waɗannan ayoyi to yayin da suke yin wannan sai Allah madaukakin sarki kamar ya ce ne ku rabu da su ga halitta ta Allah waɗanda suke su ne makusanta ga Allah su suna tasbihi da godiyar ubangijinsu kuma suna imani sabanin waɗannan da suke kafirta saboda haka in ma waɗannan sun kafurta ai Allah madaukakin sarki mawadaci ne baya buƙatar tasbihinsu baya buƙatar imaninsu domin ya wadatu da kansa sannan kuma halittarsa wanda suke kusa da shi suna wato sun yi masa suna yi masa tasbihin da ba sa yankewa a cikin tasbihin kuma su kansu imani suke sabanin waɗannan da suka yi imani to ga halitta da suka fi su kansu suna imani saboda haka me za su ce kamar yanda Allah ta'ala yake ne bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa bayan annabi Isma'il bayan annabi Ibrahim wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'il wa Yasa wa Yunus wa Luta ya ambace su haka sai yace ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa wadannan sune muka ba su littafin Allah da hikima da kuma annabci fa in yakfur biha haula idan wadannan suka kafirta da alqur'ani da ayoyin Allah faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ai mun sanya wato mun wakilta wadansu mutane da imanin su ba za su kafirta ba wato tamkar wannan wa'azi ne ga kafirai kan cewa su dawo su duba kansu su a me suke ne a cikin halittar Allah su ba koman komai ba har su rinka tinkaho suna jayayya da ayoyin Allah suna zagin Allah kun san gayar abinda secularists suke koya ma mutane kenan agnostics kai ma Allah rashin kunya kai ma Allah tsiwa kai ma addini tsiwa ka zagi addini kai ma addini izgili kai ma Allah da manzansa da alqur'ani izgili kai ba ka yadda da tsarkin wani abu ba wannan wai shine yake nuna yanci kai ka samu wato yancin tunani yancin kwakwalwa to alhali kuwa shi wannan wanda yake wannan wai shi a waye ke ne menene shi ba daga dugan maniyi Allah ya halice shi ba wanda yake ba ko wanda ya fito bai san komai ba sannan Allah ya sanar da shi ya jiyar da shi ya sanya shi ya gani to idan aka gaya masa to ga halittar Allah waɗanda suke gaggagaggan halittar Allah to su kansu suna imani to wannan zai sa shi ya koma kansa ya tunani ya sanya masa tawalu tunda ai girman kan ne girman kai shine ya sanya shi yake wannan to abinda zai sanya shi ya tawalu sai ya duba manyan halittun Allah da kuma irin abin da Allah ya faɗa a kansu saboda haka a cikin wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa al'arshi yana da waɗanda suke dauke da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul haqa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya waɗansu mala'iku takwas a wannan rana suna dauke da al'arshin ubangijinka al'arsh shine mafi girman halittar Allah ya fi girman sama da ƙasa domin dukkan halittun Allah suna ƙarƙashin al'arshi suna ƙasa da al'arshi to mala'iku takwas suke dauke da shi kar kai magana yaya suke yaya girman su dan ba za ka iya suranta shi ba hankalinka ba zai iya dauka ba hankalinka ba zai iya dauka ba shi yasa ma sai dai kawai a fade su a fadi kuma girman al'arshi tunda Allah ya fadi girman al'arshi yace wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwace sammai da kasa baki daya to waɗanda suke dauke da shi su kuma yaya suke to mala'iku ne makusanta Allah hamalatul arsh saboda haka suna daga cikin abin da ya wajaba bi imani da shi daga cikin mala'iku waɗanda Allah ya tantance su ya ambata mana su mun yadda da dukkan mala'ikun Allah domin yana daga cikin shikashikan imani amma a jumlace a ɗaiɗaiku kuwa a fayyace kuwa to mun yadda da waɗanda Allah ya ambata jibril da mika'il da israfil da malakul maut da maliku mai gadin aljanna da khazanatul janna mai gadin wuta da kuma khazanatul janna kamar yadda ya faɗa wa qala lahum khazanatuha da kuma mala'ika da alhafaza masu kiyaye dan adam wanda suke rubuta in kullu nafsin lamma alaiha hafid makiyayi wanda yake kiyaye ta daga kaddara Allah yake kiyaye kowane rai daga kaddara Allah da wanda kuma yake kiyaye ayyukan bayi to da kuma hamalatul arsh da kuma masu kewaye da al'arsh din tunda nan su aka faɗa jinsi biyu alladina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu da wanda suke kewaye da al'arshi su ne wanda kuma ambaton su ya zo a ƙarshen suratul zumar da muka gama karatu shekaran jiya wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arsh kuma za ka ga mala'iku suna kewaye da al'arshi suna kekkewaya shi to haka waɗannan mala'iku su suna tasbihi da godiya tare da godiya ga ubangijinsu to kenan su suna bautarsa kamar wato yanda Allah madaukakin sarki yace a ma mushrikai ne yayin da ya ambaci Ibrahim ko yaushe Allah ya ambaci annabi Ibrahim sai yace wama kana minal mushriki baya daga cikin mushrikai wato ba irin ku bane to haka zalika hamalatul arsh ba irin kafirai bane ba mushrikai bane su tasbihi suke da godiya ga ubangijinsu kuma suna imani da shi a tasbihi da godiya ga ubangijinsu shine suna cewa subhanallahi wa bihamdihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul kalam mastafahu Allah li mala'ikatihi subhanallahi wa bihamdihi mafi ficin zance shine abinda Allah ya zabar da shi ya zabe shi ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi wannan shine abinda suke faɗa shi tasbihi a wajensu kamar numfashi ne haka aka kimsa musu to kuma haka yan aljanna su ma aka Allah zai kimsa musu tasbihi kaga dai tasbihi bauta ne amma saboda tasbihi yana da dadin da abinci ma bai kai shi dadi ba ba haramta mai yan aljanna ba kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna tasbihi ga Allah safa da yamma tahiyyatuhum fiha da'awahum fiha subhanaka Allahum wa tahiyyatuhum fiha salam addu'a su kenan subhanaka Allahumma tasbihi suna imani kuma da shi kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani to kun ga a cikin nan akwai bayyana daraja da martabar muminai cewa mala'iku Allah ya wake mala'iku makusantan Allah suna nema musu gafara Allah mala'iku suna nema musu gafara Allah wannan ba wai waɗannan mala'ikun su ne kadai suke nema musu gafara Allah ba amma da yake nan makamin kebance su da ambato ne dan a nuna musu kan cewa waɗannan manyan mala'iku su yayin da kafirai suke jayayya da ayoyin Allah to su ku tasbihi suke da godiya ga Allah da imani da shi da kuma nema ma waɗanda suke imani da shi gafara saboda haka waɗanda ba su imani da shi ba kuwa su ne tababbu amma dukkan mala'iku suna neman gafara ga muminai jinsin mala'iku gabaki daya kaman domin kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon suratu shura takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard wato sama ta kusata ta kikkece daga samanta saboda jin girman Allah mala'iku kuma suna tasbihi da godiya ga ubangijin su kuma suna neman gafara ga waɗanda suke cikin ƙasa to wanda suke cikin ƙasa din sune waɗannan alladina amanu ba duk waɗanda suke cikin ƙasa ne mala'iku suke nema musu gafara Allah ba wannan ayar ta kayyade waɗanda suke cikin ƙasa waɗanda suke nema musu wanda Allah ya ce suna nema musu gafara Allah a suratul shura da cewa waɗanda suke yi imani to ga abin da suke cewa shine suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu kaga ya nuna uslubin da mu muke yi wajen addu'a wanda addu'o'in da Allah ya nuna mana mu yi su a cikin alqur'ani addu'o'in rabbana rabbana rabbi rabbi haka ma mala'iku suke wato kira ne ga Allah da sifarsa ta kan cewa shine rabbu shine mahalicci mai kulawa da halittarsa wanda yake nuni akan tausayi ya ubangijinmu rabbana ya ubangijinmu an dangana ya zuwa ga baske ya rabbi ba baske ya rabba sun kira ne da idafa ya ubangijinmu wato kamar ya wanda yake mahalicinmu kuma mai kula da mu mai tausayinmu sannan suka yi tawassuli suka ce wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma kayal wace komai a jin kai domin kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata kayal wace komai hatta kafirai suna da jinsi na rahamar Allah da ba dan rahamar Allah a gare su ba da ba za su iya rayuwa ba domin rahamar Allah ce ta sa Allah yake ba su ruwa daga sama Allah ya sauƙaƙe musu yin numfashi Allah ya sauƙaƙe musu su rinka jinin su a rinka tace shi ba tare da dialysis ba duk wannan yana daga cikin rahamar Allah to wannan rahamar Allah ta yalwaci komai wanda yake buƙatuwa ya zuwa ga rahama wanda duk abin da yake buƙatuwa ya zuwa ga rahama Allah ya ji kansa a cikin halitta wa ilma kuma ta yalwaci komai a ilimi wato sun yi tawassuli da rahamar Allah da kuma kan cewar ta gama komai da ilimin Allah da kan cewa ya san komai wanda sanin nasa da ya san komai wato abin kai tawassuli da shi ne akan wato ya baka abin da kake nema kun ga ai ana tawassuli da ilimin Allah wajen addu'ar istikhara wanda take buƙatar sanin Allah akan ya zaban maka fa innaka taqdiru wala a'lam wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lam wa anta allamul ghuyub ka sani ban sani ba kai ne masanin alghuyub abubuwa da suka faku to nan ma haka suka yi to a cikin wannan akwai nuna mana kan cewa ga yanda ake addu'a in za ka yi addu'a kai kirari ga Allah jalla wa ala kai zamanto a matsayin shimfiɗa to me suke nema musu shine faghfir dan haka wato saboda iliminka wanda ya wulci komai saboda rahamarka wanda ta wulci komai to ka gafarta ma waɗanda suka tuba ai suka bar hanyar shirka suka bar saban da suke maka suka tuba to kaga tuba wannan ishara ne ga mushrikai da suka ki tuba su bar hanyar iyaye da kakanni su dawo hanyar tauhidi kan cewa to gashi da kuka ki tuba ga kun rasa kun yi asara domin addu'ar waɗannan manyan bayi na Allah ga waɗanda suka tuba ne ko kuma kun ki ku zamanto tubabbu saboda haka a ciki akwai wa'azi ga kafirai kan su tuba cewa a cikin tuba mutum zai samu falalar istighfarin waɗannan manyan bayi na Allah wata ba'u sabilak bayan sun tuba kuma suka bi tafarkinka shine addinin musulunci ai wanda wato ai kuma kai ne tunda mun yi tawassuli da saninka ai ka san su ka san waɗanda suka tuba ka san waɗanda kuma suka bi tafarkinka sannan kuma ka tsirar da su azabar wuta mai ruruwa ita ce wutar jahannama an sifanta ta da aljahim ɗaya daga cikin sunayen wutar jahannama ne saboda ita wutar aljahim shine wanda harshen wutar ta sama shi kansa kunnuwa yake yi ba wai makamashin ne yake kunnuwa ba shi kansa harshen zabal wato ruruwa yake yi harshen wutan na wutar jahannama ta saba da irin harshen wutan mutana ita harshen wutar jahannama shi kansa ruruwa yake yi to ka tsirar da su to kuma da yake sun san jahannama saboda su ne makusanta da Allah ya sanar da su ilimin da mu ba mu sani ba saboda haka sun san abin da ya cancanci su roki Allah ya bama waɗanda suka yi imani kenan sannan Allah ta'ala ya bayyana sun ci gaba addu'ar tasu da cewa rabbana kuma suka ce ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adn ka shigar da su aljannatai na dawwama jannatu adnin ay jannatu iqama wato aljannat da babu fita a cikin babu fita daga cikin ta allati wa'adtahum wanda ka alkawarta musu to sun san alkawarin Allah a harshen annabi a harshen manzanni wa man salaha min aba'ihim haka ma ka shigar da waɗanda duk suka kyautata aiki min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriya da abokan ma'auratansu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu wato ba su kadai ba kawai hatta waɗanda suke tare da su suke da alaka da su su ma ka shigar da su aljanna su ne iyayensu wannan iyaye sun hada waɗanda suka haife su da kuma waɗanda suka haifi iyayensu waɗanda suka haife su maza da mata da iyaye da kakanni duk sun shiga ciki wato dukka hada su wanda amma waɗanda suka yi aiki na gari wa man salaha wanda ya kyautata daga ciki waɗanda suka kyautata bi ma'ana suka bi su da imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani zurriyatu suka bi su da imani wa azwajihim da abokan aurensu nan mun ce abokan aure saboda in mata ne to ka shigar da mazansu in maza ne ka shigar da matansu domin mata suna ceto ga mazansu kamar yadda maza suke ceto ga matansu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu su ne ƴaƴa na tsatso da ƴaƴan ƴaƴa maza amma ƴaƴan ƴaƴa mata su ma da falalar Allah kamar yadda Ibn Kathir ya ce falalar Allah su ma za ta hada da su kan cewa su ma duk za a sadar da su da iyayensu za su shiga cikin zurriya duk da yake a shari'a in aka yi maganar zurriya na'am a shari'a in aka yi maganar zurriya ya hada ƴaƴan maza da ƴaƴan mata in aka yi maganar aulad su ne ƴaƴan maza kawai saboda haka in kai waƙafi ka ce wannan waƙafi ne ga ƴaƴana li auladi to zai zamanto ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza amma in ka ce wannan waƙafi ne gare ni da ga zurriyata to ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza da ƴaƴan ƴaƴanka mata su ma sun shiga ciki to shi yasa wa zurriyatihim da aka faɗa shi yasa ake cewa hatta ƴaƴan ƴaƴa mata ma su ma za a sadar da su da kakansu wato wannan ishara ne ga cewa daga cikin kamalar ni'imar da mala'iku suke nema ma bayan Allah shine kar a raba su da masoyansu da suka rayu da su a nan duniya rayuwar ta duniya duk da yake kadanci amma an samu cakuduwa da juna an samu gogayya da juna an samu soyayya da juna an samu alaka da juna to wannan alakar kar ta yanke Allah har a aljanna ma ka sadar da su to kaga Allah madaukakin sarki yayi musu wannan Allah yayi musu wannan domin kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. To Allah yace aljannatan dawwama za su shiga cikin ta da wanda duk suka kyautata aiki daga iyayensu da abokan auratayyarsu da kuma zurriyarsu mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa suna yi musu gaisuwar sallama. To kaga kenan Allah ya amsa addu'an nan tunda gashi Allah ya ambaci kan cewa zafi kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce a suratu Tur walladina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Waɗanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su akan imani za mu sadar da zuriyarsu tare da su ba za mu tawaye musu komai daga cikin aikinsu ba. Me wannan Allah yake ba zai tawaye musu komai daga cikin aikinsu ba. Wato idan iyayen suna da aiki da ya ba su makami a can olin aljanna amma zuriyarsu kuma aikinsu su sun zamanto ƴan gamagarin ƴan aljanna ne. To Allah ta'ala yake zai sadar da su wato ba can na saman za a kamo a dankwafar da su a ce a sadar da ku ku dawo ko hakura ku zo ku zauna tare da su a'a su na kasan su za a daukaka a ce ku tafi ku je ku zauna tare da su shine alhaqna bihim zurriyatan sai mu sadar da zurriyarsu wama alatnahum min amalihim min shay ba ma tawaye musu wani abu daga cikin aikin su. To wannan shine shafa'a a dago su sai su kasance tare kuma haka ni'imar ɗan aljanna haka Allah ya sifanta ta duk ishara ga cewa wannan abin da mala'iku suka roka Allah ya tabbatar da shi. Allah ya ce hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un su da matayensu suna cikin inuwoyi ala al-ara'iki akan gadaje na sarauta na mulki suna kishingide. Kaga aka ce hum wa azwajuhum su da matayensu su matayensu dinnan da ake nufi ba ana nufin matayen aljanna ba matayensu na nan duniya matayensu na nan duniya su na aljanna mudafun ilaihi ne su ƙari ne wannan amma na asalin su ne waɗanda aka tafi da su a nan duniya tunda su ne waɗanda aka yi musu hisabi su ne suke da daraja su hurul in wannan ƙari ne wato wannan abin nan yawmul mazid ne waladaina mazid waladaina mazid yana daga cikin waladaina mazid muna akwai dadi daga wajen Allah su wannan dadi ne. To sannan Allah ta'ala ya ce suka ce innaka antal azizul hakim domin kai wato mabuwayi ne mai hikima. Nan innaka ya zo da sigar taukidi ne amma ma'anarsa ta'alil wato kai musu wannan saboda kai mabuwayi ne mai hikima wato saboda buwayarka kai musu wannan domin buwayarka ta kai cewar dan kai wannan kyautar ba zai zama ya rige maka komai ba saboda haka wannan ba komai bane a wajenka wannan ba komai bane a wajenka kuma kai mai hikima ne ka san abin da zai faranta musu ka san abin da suka cancanci shi. Sannan Allah ta'ala yake kuma suka ce waqihimu sayyi'at kuma ka tserar da su miya sakamakon munanan ayyuka su ne wato mummuna ka tserar da su as-sayyi'at nan as-sayyi'at ya zo da jinsin wato dukkan wani abu jam'i ne na sayyi'a mummunan abu miya wato ka tserar da su miyagun abubuwa dinnan a nan duniya shine ka tserar da su aikata ayyukan da zai sanya su samu sakamakon mummunan aiki a lahira shine ka ba su tsari tun a nan duniya ka ba su tawfiki. Muminai mala'iku su ne musu addu'a da irin wannan kariya kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi alƙalanci da nema da kamun kafa to za a kyale shi da shi wanda ko aka ja shi karfi da yaji aka ba shi alƙalanci to Allah zai aiko masa mala'ika yana nema masa katari yana daidaita shi in zai zame sai ya ce a'a sai ya dawo da shi sai ka gan shi a cikin zuciyarsa da za a tara masa abin duniya dinnan gabaki ɗaya kan yayi zalunci akan hukunci ba zai yi ba saboda mala'ika yana nan yana masa ya ne masa katari. To wannan yana daga cikin jinsin albarkar addu'ar mala'iku dinnan cewa ga muminai suka yi musu addu'a waqihimu sayyi'at ka tserar da su miyagun ayyuka da za su halaka su a nan duniya a lahira kuma ka tserar da su sakamakon miyagun ayyuka to kuma shi ma kun ga wannan Allah madaukakin sarki ya amsa yace wayunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su Allah yana tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah a can wajen irarsu la yamassuhum as-su mumuna ba zai shafe su ba kaga Allah ya amsa addu'ar mala'iku kenan to sannan Allah yace waman taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta mala'iku suka ci gaba da cewa Allah duk wanda ka tsirar da shi niyagun abubuwa a wannan rana wato rana al-qiyama faqad rahimta hakika ka ji kansa dali wadhalika huwa wadhalika huwa al-fawzul 'azim kuma hakika wannan kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma wato da aka ce huwa kafin al-fawzul 'azim din wato in akwai wani rabo mai girma to wannan shine ba wanin sa bane babu wani rabo mai girma irin wannan duk abinda Allah madaukakin sarki zai tattara ya baka idan Allah bai tsirar da kai mummuna barana al-qiyama baka samu rabo ba rabo mai girma shine wanda duk Allah zai tsirar da shi mummunan mummunan al'amura ranar al-qiyama to kun ga wannan Allah yana ba mu labari ne na abinda mala'iku suke faɗa mala'ikun nan Allah ya hangar da su na ilimi wanda bu ba mu sani ba to gashi abinda suke faɗa kuma wannan abu haka yake ranar tashin al-qiyama tabbas haka din ne wanda duk ya haɗu da rahmar Allah to shine wanda duk Allah ya tsirar da shi munanan mummunan sakamako na munanan ayyuka ranar al-qiyama to Allah ya ji kansa to kuma Allah yana tsirar da mutum sakamakon munanan ayyuka imma tun a nan duniya ya masa muwafaka ya tuba ko kuma yayi ai masa haji ko kuma yayi na zalunci ne ya biya zalunci ko kuma bai tuba ba a nan duniya amma ya sadu da rahamar Allah a can kamar yadda muka karanta jiya wajen ghafirul dhanb Allah ya ce ka tuna laifi kaza da kaza ya ce Allah na tuna ya ce to nayi maka sutura a duniya ba wanda ya sani je kana gafarta maka to wannan hakika duk wanda Allah ya tsirar da shi hakika Allah madaukakin sarki ya ji kansa kuma wadhalika huwal fawzul azim sannan Allah ta'ala ya ce
innal ladina kafaru yunaduna lamaqatullahi akbar mimma qatikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun qalu rabbana amat تنثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير
الله يقول إن الذين كفروا حقيقة وأن دسك كافرت ينادون أنا كرن سو أنا چه واد سو لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أنا كرن سو أنا چه والله فشن الله أغريكو فشن الله دكو أكبر من مقتكم أنفسكم يا فجرما bisa fushinku da kawukanku if to da auna ila al-iman yayin da ake kiran ku zuwa ga imani fatakfurun kuke kafirta wato fushin da Allah yake yi da ku yayin da ake kiran ku zuwa ga imani yafi girma bisa fushin da kuke yi da kawukanku yayin da kuka shiga azaba wannan wato yayin da aka jefa kafirai a cikin wuta za su fushi da kansu su ce ya akai muka zo muka shiga cikin wannan tsawon kuka da tsawon da na sani da fushi da zargi ga kai yanzu ka duba ka ga mutumin da wato yazo ya fuskanci abun kunya aka tona masa asiri a tinin sa ya tonu akan abin da yayi na abun kunya yazo yaya zai je akan kansa ya ake ne wannan al'amari yana jin haushin kansa to wannan haushin da suke wannan haushin da ƴan wuta suke ji na kansu a cikin wuta bai kai haushin su da Allah yake ji ba yayin da ake kiran su zuwa ga imani suke ki to Allah yana fushi afwan Allah baya haushi sai dai yana fushi Allah yana fushi yana kin waɗanda yana kin ayyuka miyagu yana kuma kin halaye miyagun halaye kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yubghidul fahishal badi Allah yana kin mai ashariya mai fadan munanan zance wanda yake ganin shi ai zai iya keta kowa saboda iya ashar da iya fadar bakan magana yana alfahari da cewa shi tantiri ne to inna Allah yubghidul fahishal badi Allah yana kin irin wannan to ki Allah wannan sifa ce ta aikin Allah to tsananin fushin Allah ga kafirai yayin da manzanni suke kiran su zuwa ga imani suke kafirta yafi fushin su da suke yi da kansu yayin da suka shiga cikin wuta to yayin da Allah aka gaya musu wannan magana aka gaya musu wannan magana mai wato mai dada ƙara ta mai dada ƙara a da na sani akan da na sani to sai Allah ya ambaci abinda su kuma za su ce qalu suka ce wato wannan kun ga abinda zai faru ne amma Allah yana hikayar sa kamar an yi suka ce rabbana ya ubangijinmu amatana nasnatayn ka kashe mu kisa biyu wa ahyaita nasnatayn ka rayar da mu rayuwa biyu fa atarafna bi dhunubina sai muka yadda da zulubanmu wato muka yadda cewa mun yi laifi fa hal ila khurujin min sabil shin akwai tafarki zuwa ga fita kinga wannan ishara ga cewa wannan suna cikin jahannama ne ake gaya musu wannan wato a lokacin nan za su gane yadda suka rayu yanda anan duniya manzanni suke fada ba su yadda ba to a cikin wutar jahannama Allah yake fadan cewa za su fara haka ka rayar da mu rayuwa biyu wato ka kashe mu mutuwa biyu mutuwa ta farko ita ce kafin halitta yayin da dan adam yake tun kafin lam yakun shay'an mazkura ya zama to wani abu wanda yake abun ambato ba waye san kafin a haife ka za a ma a haife ka in ba zababbun bayin Allah ba kamar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi bishara da zuwan sa kamar yanda yake cewa menene aka tambaye shi ne farkon al'amarinka shine da'awatu abi ibrahim addu'ar mahaifina kakana annabi ibrahim da yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum to amma in banda haka waye san ma za a yi ka yanzu kafin a haife ka akwai wani abu na ai muna jiran zuwan wani saboda haka yayin da aka yi aure aka yi haihuwar dan fari sai ake yawwa ga wanda dama muke ta jiran sa ga wani ya zo waye san ma da kai kafin nan lam takun shay'an mazkura to wannan mutuwa ce har yayin da mutum yake cikin mahaifiyarsa kafin a hura masa rai a halin mace yake dugon maniyi ne wanda ba motsi yake ba ya koma gudan jini ba motsi yake ba har sai tukuna an hura masa rai sannan zai zamanto ya shiga cikin rayuwa ta farko wannan ita ce rayuwa ta farko har zuwa lokacin da zai mutu ita ce rayuwa ta farko to ga mutuwar farko mutuwa ta biyu kuma shine yayin da aka dauki ransa har zuwa lokacin da za a tashi shi ranar alkiyama in an tashi dan adam ranar alkiyama wanda ce rayuwa ta biyu wanda ita ce ta dindindin ita mutuwar farko ita ce mai tsawo tun farkon halitta Allah ya halicci dukkan rayuka har Allah ya nada kasa amma rayukan suna wajen sa sai lokacin da Allah ya yi za a haifi mutum sannan ya turo mala'ika ya hura rai cewa yau gawa ne shine aka hura shi a cikin wannan jikin amma kafin nan duk tsawon waɗannan lokutan a cikin mutuwa muke to sai kuma rayuwar ya kankanuwa to sai kuma mutuwa ta biyu ita kuma zuwa tashin alkiyama to bayan nan kuma sai rayuwa wadda take ta dindindin khuludun la maut dawama babu mutuwa to in aka yi tashin alkiyama to shine zai bayyana domin wannan kafirai ne suke faɗa rabbana amatta nafnatayn wa ahyaita nafnatayn kamar yadda Allah ta'ala yake yin wa'azi ne a cikin suratul baqara da wannan kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ita aya kuke tafurta da Allah alhali kun kasance matattu sai ya rayar da ku sannan zai kashe ku sannan ya rayar da ku sannan gare shi za ku koma to amma rayuwa ta amma zama cikin kabari wannan ba rayuwa bace wadansu za su ce to ya za a yi kuma da rayuwar kabari zaman kabari wannan ba rayuwa bace balantana a ce rayuwa ta uku ce tunda wannan ko da za a dawo da mutum rai domin ya amsa tambaya wannan ba zai dawo da shi rayuwa irin rayuwar da take ita ce rayuwar lahira ko rayuwar duniya ba wannan wata wannan wani hali ne da mutum yake shiga shi sai aka kira shi albarza ba duniya ba ba lahira ba tsakankani saboda haka wannan bai ci karo da wannan ayar ba to yayin da suka yi wannan suka ce fa hal ila khurujun min sabil suka nemi ko za a fitar da su daga cikin ko akwai hanyar fita daga cikin wutar jahannama wal iyadu billah babu wannan dama to shine sai Allah ta'ala ya ce zalikum ai wannan abinda kuke ciki na dandana azaba din nan da ya sanya ku kuke kin kawo kanku bi annahu idza du'iya Allah wahda saboda idan aka roƙin aka ambaci Allah shi kadai kafartum sai ku kafirta wa in yushrak bihi tu'minu in kuma akai tarayya da shi sai ku yi imani kamar yanda Allah ta'ala ya ambata mana a suratul zumar da muka karanta wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikira alladina min dunihi idahum yastabshirun to nan a lokacin nan za a ga musu wannan magana wanda yake za ta sanya su su yi nadama akan cewa ya wailata laitani takhaftu ma'ar rasuli sabila ina ma na kama tafarki hanyar tsira tare da manzo to domin a lokacin nan za su san amfanin tauhidi to Allah ya gaya musu Allah ya ce za a gaya musu zalikum wannan azabar da kuke dandana ai ba dan wato launin ku bane ko dan jinsin ku ko dan wani abu a'a saboda aikin ku ne me yake aikin in an kira sunan Allah shi kadai an ce ayi tauhidi kafartum sai ku kafirta da tauhidi in kuma aka ta in an kuma aka yi shirka da shi to a lokacin nan sai ku ce za ku yi imani da shirka din to fal hukmu lillah to hukunci a wannan rana na Allah ne shine hukunci na Allah ne wato Allah ya riga ya hukunci cewa za ku dawwama cikin azaba kamar yanda Allah ta'ala ya ce innakum lazaiqul azabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun to ku za ku masu dandanar azaba ce mai radadi al-ali shi Allah shine wato madaukaki wal hukmu lillahi al-ali Allah wato hukunci na Allah ne al-ali wanda yake madaukaki babu wanda ya isa ya rada hukuncinsa wato Allah ya riga ya hukunci inna Allaha qad hakama bainal ibad inna Allaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga yayi hukunci tsakanin bayi wato yayin da ɗan wuta aka ce wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannama du'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-'adhab qalu aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wama du'a'u al-kafirin illa fi bala kuma suka ce yayin da na kasa suka kira manyan suka ce wa qala alladhina istakbaru inna kullum fiha inna allaha qad hakama bainal ibad wadanda suka yi girman kai to su sai su ce inna kullum fiha duk muna cikin wuta wal iyad billah inna allaha qad hakama bainal ibad Allah yayi hukunci tsakanin bayi to shine wannan fal hukmu lillah hukunci na Allah ne al ali madaukaki ba wanda yake radin hukuncin sa al kabir mai girman iko wato shine mala'iku ne za su faɗi wannan yayin da suka faɗa ba za su tsaya kawai akan cewa wannan shine hukuncin Allah ba sai sun masa kirari saboda sanin girman Allah ba kawai su ce fal hukmu lillahi ba kamar yanda Allah ya hikaito a can kafirai za su ce inna Allaha qad hakama bainal ibad a su mala'iku suka tashi faɗa sai sun faɗa da kirarin ban girma ga Allah ke fal hukmu lillah al ali al kabir wannan shine wato kirarin ban girma a gare shi jalla wa ala wato shine mai sifantuwa da sifar al ulu wannan al ulu yana nufin ulu sifa da ulu zat wato zatin sa madaukaki ne kuma sifar sa madaukakiya ce duk wani abu abin danganawa ya zuwa ga Allah madaukaki ne saboda haka cikin daukakar sa baya tare da baya wato zatin sa ba tare yake da halittar sa ba yana saman al'arshi ya daukaka saman al'arshi jalla wa ala wannan yana nuni akan uluwin Allah haka zalika kuma dukkan wata sifar tasa haka take madaukakiya shi yasa Allah yake ce ma kansa subhanahu wa ta'ala ay ya daukaka a zatin sa ya daukaka a sifofin sa kuma shine al-kabir babba babba a cikin mulkin sa babba a cikin sultanin sa sultanin Allah ba irin sultanin sarkin garin ku bane ko shugaban kasar garin ku wanda iyakar sa wannan garin wanda yake sai ma abinda tukuna aka nuna masa wata kila ma za a iya batar da shi wata kila ma za a rubuto masa security report na ƙarya a tsora shi akan abinda ba shi bane inda yake tsammanin yana da iko ya bayyana kan cewa ba shi da iko yanzu ba gashi nan ba cewa ake muna da cewa ake mu ƙasa ce da take da iko ga wurare nan babu iko yan bandit su zo sun sa su za a ba mu haraji su ne za su yi komai da komai babu zancen mulki babu zancen mulkin mulkin hukuma ina mulki ina wani irin wannan sultani to shi mulkin Allah ba haka yake ba mulkin Allah ba haka yake ba mulkin Allah rayara ce da kowace sagira da kowace kabira hatta cells din nan da kake gani suna gargashin mulkin Allah dan Allah madaukakin sarki ya so yanzu nan sai ya maida su na kansa fitaya ya fasu zama kansa ko kuma suna cikin kansa yanzu ne da kun faye kun sai ce su daina cikinan kansa ta tafi to haka sultanin Allah yake ya rafaye da dukkan komai mai girma ne muna tawassuli da wannan sultani na Allah kan Allah madaukakin sarki ya shigar da mu cikin rahamar sa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروك أنك عونا ساعة من البركة ساعة شتران الجمعة ودك هي كربان الدعاء باينك نروك أنك الله كربان الدعاء إمو Allah dukkan abubuwa na alkhairi da kake saukawa a wannan sa'a muna roƙonka ka bamu cikakken rabo dukkan abubuwa na sharri da kake kawarwa daga bayinka Allah ka kawar da shi daga gare mu abinda muka roƙa wanda ilimin mu ya kai ya zuwa gare shi na alkhairi Allah ka bamu abinda ma hankalin mu da ilimin mu bai kai ya gare shi ba zuwa ga alkhairai Allah ka bamu abinda muke roƙa na neman tsari daga gare shi na sharri Allah ka kare mu abinda hankalin mu bai kai ya zuwa gare shi ba mu nemi tsarinka gabarin sa Allah ka kawar da shi gabarin mu yan uwan mu da suka nemi mu yi musu addu'a Allah ka amsa musu Allah magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomar su wanda kuma mu da muke raye muna roƙonka Allah ka rayar da mu da lafiya da imani Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe yan uwa marasa lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai wanda rashin lafiya suke neman tashi muna roƙonka Allah ka amintar da shi akwai wani bawan Allah da ke neman addu'a akan neman kariya da shi da zuriyarsa Allah ka ba shi kariya da shi da zuriyarsa akwai dan uwan mu ladanin wannan masallaci malam Ishaq wanda muka yi masa addu'a kan matarsa da ake mata aiki jiya ya sami ya amma yar ta koma zuwa ga ya ta koma zuwa ga Allah yar sa Maryam muna roƙonka Allah ka sanya ta zamanto mai ceto a gare shi amin Allah ka sanya ta zamanto mai ceto a gare shi amin Allah ka sadar da ita da Allah ka sadar da ita da kafalar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda kai alƙawari ga ƴaƴan mu'minai Allah muna roƙonka akwai waɗanda suke cikin tsananin bashi Allah muna roƙonka ka biya musu akwai wanda yake sirkin sa bashi da lafiya tsawon shekara 7 Allah ka bashi lafiya akwai dan uwan mu Alhaji Musa Kawo wanda shi ma ya dade yana cikin rashin lafiya da koyaushe yana nan masallaci a sahun farko saboda wannan larura baya samun zuwa masallaci Allah ka bashi lafiya Allah kuma irin abin da yake yi yayin da yake da cikakkiyar lafiya Allah ka bashi ladan Allah ka rubanya masa masu neman addu'a akan akan tsanani da suke fuskanta Allah ka yaye musu akwai yar uwa wadda ba ta da lafiya muna roƙonka Allah ka bata lafiya akwai masu tsare-tsaren su akwai masu bukatu na harkar ayyukan da suke Allah ka basu biyan bukata muna roƙonka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsare al'umman nan tamu Allah ka sanya waɗanda yake Allah waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka ba su mazaje nagari maza ma masu neman aure Allah ka ba su mataye nagari masu neman aiki muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ƴan uwan mu ƴan kasuwa da jarun su ya kare sanadiyar gobara da ake tayi muna roƙonka Allah ka tayar musu da jarun su Allah ka musanya musu daga cikin falalarka Allah ka amintar da wannan gari namu Allah ka amintar da wannan ƙasa tamu Allah kai mana maganin ƴan ta'adda da ta'addancin da suke yi Allah waɗanda suke yi ma musulmi ta'addanci a jihar Plateau muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka Allah ka tsare bayinka musulmi a wannan jiha Allah ka ba su nasara akan makiyan su da makiyanka Allah muna roƙonka ka ba su dauki daga gare ka Allah an taro akan su har da rundunoni waɗanda yake kai ne kadai ka san irin shirin da ake musu muna roƙonka Allah ka tarwatsa rundunonin Allah ka tarwatsa waɗannan rundunoni su kuma Allah ka taimake su da rundunoni daga gare ka Allah ƴan uwan mu musulmi miskinai a cikin jihar Zamfara da Sokoto musamman da jihar Niger da jihar Kwara waɗanda suke fuskantar barazanan ƴan ta'adda muna roƙonka Allah ka ba su kariya Allah ka ba su kariya Allah ka ba su tsari da tsarinka Allah ka zamanto gatan su Allah ka ije musu wannan bala'i Allah ka ije wannan bala'i daga kasar mu Allah ka shirye shi wa gabanin mu Allah yayin zabe da zai da yake fuskantar mu shekara mai zuwa Allah ka ba mu shi wa gabanni nagari Allah ka ba mu shi wa gabanni nagari Allah ka danka mulkin wannan ƙasa a hannun ashirare Allah ka danka mulkin ƙasar nan a hannun managarta Allah ka danganta mulkin ƙasar nan ka mika mulkin ƙasar nan a hannun managarta Allah kai ne mai iko bisa komai Allah muna roƙonka a wannan wata wanda daga wannan azumi ba za mu sake wani azumin ba sai an yi wannan zabe muna roƙonka Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu akan wannan bukata ta al'umma mu Allah ka tsara mu wannan ƙasa abinda zai kawo zaman lafiya a cikin ta wanda suke kokarin tayar da fitina da kawo yakin basasa a wannan ƙasa Allah ka watsa shirin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka tarwatsa taron su Allah waɗanda kuma suka janyo tawaggar ƙasashen waje domin kawo abinda zai kawo gallazawa ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa muna roƙonka da su muna roƙonka ya Allah da su gabaki daya Allah ka ije mana sharrun su amin Allahumma kuffa anna ba'sal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila amin Allahumma kuffa anna ba'sal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankira amin Allahumma kuffa anna ba'sal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila amin la yunsarun amin la yunsarun amin la yunsarun rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.